الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Al-Khilaf bain al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawa na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka da ayyukanmu su dace da abin da yake karantar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da ‘yan uwanmu da aminanmu da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa na daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu a cikin halin muna masu imani. Yau idan zan tuna daidai za mu tashi akan darasi na nawa? Darasi na 16 ne yau ko? Yau muna 22 ga wata na Rajab, hijira shekara ta 1447 insha Allahu ta'ala. Muna da kasa da kwana 50 zuwa ga Ramadan. Muna roƙon Allah ta'ala da ya kai mu zuwa ga watan Ramadan a cikin imani. Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Allah ta'ala ka kai mu cikin watan Ramadan a cikin imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu cikin masu cin ribar watan Ramadan da kuma dukkan rayuwa gabaki ɗayanta. Za mu tashi a darasi na 16 kamar yadda kuka ce a daidai da za mu tashi. A yi haƙuri kwanakin da ba a yi karatu ba, ina da harkoki na tafiya ne da sukan bijiro mini. Wani lokaci tafiyar sadar da zumunci, wani lokacin tafiyar neman abinci. Ba a zaune muke ba, duk inda ake neman halal muna shiga mu nemi halal. So da haka idan aka samu clash tsakanin darasi da kuma neman tuwo ko kuma ce shinkafa da kaza ko? To sai a rika haƙuri wani lokaci. Idan harka ta rayuwa ta bijiro mai muhimmanci, to sai a ɗanyi putin karatu on all sai ran da kuma aka dawo. A wani lokaci kuma in ƙaramar abu ne, to sai a buge ta a yi karatun. So kowanne da irin yadda yake zuwa. So ala ayyi halin in an ga ban samu karatu ba amun uzuri nakan ba wa darasi matukar muhimmanci to the extent that idan kaga nayi missing darasi to uzurin da yasa nayi missing insha Allah ta'ala a wurin Allah ma uzuri ne babba kuma wanda yake karbabbe Allah ta'ala shi samu wanye lafiya na'am daidai ina za a tashi amma al'awwal ne ko to sai mu tashi akan nan din tunda haka ne zai zama amma al'awwal wato an dan yi kwanan jeji ne kadan ana tsakiyar darasin karatun yazo ba a samu gaba yadda aka saba na a tsaya ba a ci gaba da darasi cikin littafin mu na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato kara wa juna ilimi ko sabani kamar yadda ɗan zamani suke faɗa wato sabani tsakanin malamai sabubban da ke kawo shi da kuma matakin da muke ɗauka a wannan hali din a darussa na farko da muka yi guda kusan 13 mun yi magana ne akan asbabul khilaf wato sabubban da ke kawo sabani ko kara wa juna ilimi akalla mun kawo guda 7 da malam ya kawo mu ce a babi 7 kuma sabani dalilai guda 8 a karin bayani kuma daga wasu takaddu mun karo da dama saboda shi alitafin ya takaita sabanin da ke faruwa ne wanda ke da madogara a addini tare da kuma shi ma yayi itirafi a littafin cewa akwai wasu dalilan da bai kawo ba to a cikin darasi mun kara da dama musamman sabubba da suke da alaka da son rai wanda a yanzu shine babban abin da ke kawo sabani a mafiya yawan lokaci ita gaskiyar an fahimce ta amma saboda taurin kai ko dagawa ko ji da kai ko dan kara wata manufa sai a ki sallama wa gaskiya to wannan yafi kowane abu hatsari in an fahimci gaskiya kuma aka kibinta to shi yasa a waɗannan zamaninnuka da muke ciki son rai yayi yawa mafiya yawan sabanin da ake yi son rai yake kawo shi ba dalili na addini bane in ba haka ba mafiya yawan abin da ake yi tun a zamanin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in waɗannan karnunnuka masu falala al-qurun al-mufaddala wasu tun a lokacin an saba da juna amma bai sa an tada jizya zuwa ba kuma bai sa da ikon Allah an yi gaba da juna ko kiyayya ba wasu al'amuran kuma da suka faru daga an ba da dalili kawai sai mutum ya ɗauka ya wuce abinsa ba sai ya tsaya musu ba kullun ya zama gaskiya muke nema ba wata manufa muke karewa a zukatanmu ba a shaide ka a matsayinka na musulmi abin da ke jujjuya ka shine ƙarfin hujja da gaskiyar da ke cikin hujja kuma ƙarfin hujja ya ƙare ne a cikin a ce a Qur'ani Allah ya ce ko a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ijma'in malamai kuma wajen fassara Qur'ani da hadisai ba ana so mu yi da kanmu ba ne ana so mu riƙa dubawa maganganun magabata muhimmanci idan aka ja aya ba wai kai ka fassara ta da hausan garinku ko hausan sakkwatanci ko zamfaranci ko katsananci ko kananci ko gwambanci ba a'a mu duba yaye magabatanmu da suka rigaye mu suka fassara ayar nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafsirinta me aka ce manzon Allah ya ce karkashinta sahabbai manyan nan me suka fassara da ita tabi'ai yaya suka fahimce ta atba'u tabi'ina wani ƙarin bayani suka yi wannan shine fahimtar addini mafhum tayyib da haka malam ya ce a karatu da muka yi a baya wannasu yanqasimuna fi hadhal bab ila thalathati aqsamin mutane suna kasuwa kashi uku yace na farko shine alimin razaqahu Allahu ilman wa fahaman malami wanda Allah ta'ala ya masa baiwa da ilimi da fahimta they are two different things ilimi daban fahimta daban wani yana da tsananin ilimi ya haddace abu da amma bai fahimta ba wani iya da gaggawan fahimta amma babu ilimin amma haduwar ni'ima ta malinta shine zama ilimin akwai shi kuma an fahimci mai ilimin ya karanta wannan iya da matukar muhimmanci su ne masu ilimin da duk karfin shubha ba a zuwa a sa musu kokonto a imaninsu yau wani saboda
karancin karatu duk abin da aka fara addini sai shiga rudani kai an ce kaza sai an ce kaza amma wanda ke da ilimin da fahimta wallahi duk yadda ka yayi mo shubha sai maka dariya saboda shubhar ba ta taba imanin sa ba a samar kokonto a imani sune irin wanda Allah ya fada huwal ladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ سَيَجْعَلُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تو wadannan sune warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab cikin suratu ali imran ko aya ta 7 Allah yace warasikhuna fil ilmi waɗanda suka kafu a cikin ilimi kafarsu ta kama cikin ilimi da imani duk shubuhar da ka kawo sai su ce amanna bihi mun yi imani da shi kuma dukka daga wurin Allah ne baka ruda su ka sa musu kokonto akan imanin su da Allah baka sa musu kokonto akan imanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka sa musu kokonto akan imanin su da Qur'ani baka sa musu kokonto akan imanin su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga amma wani mai karamin ilimi daga ka dauko aya aka danyi tawili wata ayar ma mai tawilin bai da Allah dai ba sai ce shi fa ya shiga rudani wai duk matsala sai an mar bayani shi komai aka dauko na hayaniya da bankaura sai ya taba imanin sa wannan ba daidai bane amma ar-rasikhuna fil ilmi su ba sa motsawa Allah shi sa mu wanye lafiya na biyu yace talibi ilmin indahu min al-ilmi lakin lam yablugh darajata zalika al-mutabakkir shine dalibin ilimi wanda Allah ta'ala ya masa baiwa da ilimi amma darajar sa bai kai wancan na farkon ba mafiya yawa darajar farko ta ilimi da fahimta da muka fada har ga Allah a duniya masu attaining wannan matsayin ba su da yawa da yawan gaske a duk kasa kana samu akwai su ko America kaje akwai masu ilimin da suka kai wannan matakin in kaje Ingila akwai su malamai in ka go Najeriya akwai su amma matsala shine sai ka samu yan kadan ne illar shine wanda suke category na biyu daliban ilimi wanda ba su kai matakin farko ba su ne suke promoting kansu su shiga matakin farko su zauna shi yake kawo rudani iya cikin mafi girman ni'imar da Allah zai yi mutum shine in kai dalibin ilimi ne ka gane kai talibu ilmin ne ka tsaya a wurin kar kai promoting kanka matsayin malami mutabakkiri duk dalibin da Allah ya taimake shi ya gane shi dalibin ilimi ne bai kai matsayin malami authoritatively ba ya tsaya ganin magana ce a mu dalibai ne bari mu ji me malamai za su fada mu dalibai ne ga abin da naji malamai sun fada mu a matsayin mu na daliban ilimi da muke gaya muku abin da muka sani mu ba manyan malamai bane waɗannan kalmomi din suna da matukar muhimmanci ga dalibin ilimi ya gane ina matsayin sa yake yau matsalar mu a Najeriya da kasashe da yawa shine su daliban ilimin daga mutum ya fara karatu shekara 3 4 5 6 wani shekarun aikowar sa ma dukka ba su wuce a ce har yanzu yana makaranta iya koyon karatu ba ya zama babban malami saboda daliban sa da suke anguwar su wanda a cikin su babu wanda ya iya ko fala saddaka wala sallah ko wurin bai isa ba a tilawa su suka taru suka yi promoting nasa cewa shi malami ne kuma aka yi sa aka bashi masallacin juma'a da minbari sai ya tara mutane a anguwar nan yayi ta dura musu barna babu wanda ya sani gabannin asan ta watsu ya riga bata zukatan mutane ita ce irin matsalar da muke fama a yanzu shine dalibin ilimai dalibai su mai da kansu malamai har ya zama ba sa ragarwa kowa duk malamin ma da ya saba musu su zage shi su aibata shi su masa batanci tare kuma da cewa su ba su ci karatun ba inda za a tara su gaban malaman wallahi ta da baki ma sai sun yi tawadin a cikin sa amma tun da can ba mai kalubalantar sa musamman yanzu social media ta ba da gata ko ba ka da daliban kana shiga falon ka kafa kamera ka rikito manya-manyan malaman duniya ka musu nakabi wasu ma ka wautar da su ka dawo kasar su ka ci mutuncin kowa shikenan tun da haka almajirai suke so ko jahilai to sai da cewa mai malam wane ya ci mutuncin wane ai babu alaka tsakanin addini da cin mutunci ko wanda bai yarda da Allah ba ba a ce ka ci mutuncin sa ba an ce ka gaya mar magana mai kyau dai dan ya fahimci addini shi mai karantar da addini baya cin mutuncin mutane. Abin da yake yana fahimtar da mutane don su gane addini ne. Shi matsayinsa kamar likitan mahaukata ne ko likitan yara ƙanana. Likitan mahaukata baya dukan mahaukaci in ya doke shi. Likitan yara rarrashinsu yake, to bai karantar da addini ya fi kama da haka. Wasiya ta gare mu gaba ɗaya shine, a matakinmu na ɗaliban ilimi mu amince mu almajirai ne. Kar mu yi promoting kanmu inda ba mu kai ba. Kuma abun hatsarin, wallahi wanda suka je darajar farko ɗin nan sun fi kowa jin tsoron a ce musu su malamai ne. Shi ne alimin razaqahullahu ilman wa fahaman. Akwai lokacin da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wahhabi at-Tamimi rahmatullahi alayhi, ana ganinsa shi ne faqihul umma gaba ɗaya a wannan al'ummar. Abinda Allah ya bayyana mana, abinda ya ɓoye ba mu sani ba, a wannan zamanin ba a yi mutumin da Allah ya masa baiwa da fiqhun addini irinsa ba. Ya zo Jami'atul Islamiyya ta Madina zai yi wata muhadara, sai akwai Professor Abdurrazzaq bin Abdul Musim bin Abbat, wanda malami ne a Jami'ar Musulunci, babansa shine muhaddisin Madina Sheikh Abdul Musim bin Abbat, na yi karatun Sahihu Muslim a gabansa, ko in ce wani ɓangare mai yawa na Sahihu Muslim. Da ya zo gabatar da Ibn Uthaymin rahimahullah yana zama sai ya ce, ana uqaddim ilaykum fadilata Sheikh Al-Allama, wato ina gabatar muku da babban shehi mai daraja. Ibn Uthaymin sai firgita, uskut uskut uskut, ishuru ishuru ishuru, sai hana shi magana. Laifinsa dai shine ya ce masa wai babban malami. Hankalinsa ya tashi a wurin wanda natsatse ne, yana da wahala ka ga emotional intelligence ɗinsa ya kasa. Duk abin da zaka yi zaka zai bari ka gama, amma ana ce masa babban malami sai firgita, uskut uskut ishuru ishuru ishuru, har ka sa ni a cikin fitina. Kawai sai tsaye da shi, kawai gabatar da shi a babban malami. Mudu, to shi ilimi yana karantar da tawali'u ne. Duk inda ka ga babu tawali'u, to wallahi ba ilimi ba ne. Mutum ya ce duk duniya ba wanda isa ya zo ya buga da shi akan wata matsala, wannan sunansa ba ilimi ba. Mai ilimi baya wannan. Shi ilimi ne na karantar da kai ka zama mai kaskantar da kanka ne, ba mai tunkaho da alfahari ba, cewa duk duniya ku ne kaza. Ilimi ba haka yake ba. Duk magabatanmu na ƙwarai, ka ɗauki irin su Imamu Ahmad, Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafi, rahimahullah, haka suke. Ana gaya wa Imamu Shafi, ƙalu ya zuruka Ahmadun wa tazuruhu, qultul fadailu la tughadiru manzila, in zarani falifadilihi aw zurtuhu fabifadilihi falfadilu fi halaini la. Imamu Shafi rahimahullah malami Imamu Ahmad ne rahimahullah. Aka ce Imamu Ahmad yana ziyartar ka, kai ma kana ziyartar sa, kuna yawan ziyartar juna saboda tawali'u sa na malami. Sai ya ce wai, sai ya ce to ka'ida, in ni na je wajensa Imamu Ahmad, falalar da Allah ya bashi ne ta sa na je wajensa. Idan shi ya zo wajena, tawali'unsa ne ya kawo shi wajena. Ko ni na je masa ko shi ya zo, duka falalar tasa ce, ni ba ni da falala a ciki. Wannan fa shi ne Imamu Shafi'i rahimahullah. Ka duba matakinsu. Imamu Malik rahimahullah akan iya zuwa gabansa da tambaya 70, wallahi bai amsa wani lokaci guda ku, sai ce wallahu alam ban sani ba. Saboda shi ilimi yana karantar da tawali'u ne, yana karantar da kai ka zama mai kaffa kaffa. Duk inda ka ga tunkaho, to a magana mafi inganci babu ilimin a ciki. Duk inda ka ji jiji da kai, to ba ilimin ba ne. Amma ilimi don Allah babu yadda za a yi ka neme shi ba ka zama mai kaskantar da kanka ba, musamman kaskantar da kai cikin abun da ya shafi addini. Kaskantar da kai ko ba nufin wai ka zama mai kwaɗayi ba. Wannan kuma da bambanci tsakanin kwaɗayi da kaskantar da kai. Mai ilimi ba makwaɗayci ba ne, yana kama mutuncinsa da darajarsa duk inda ya je ba mai kwaɗayi ba ne. Mafhum? Tayyib. Na uku, ami la yadri shay'an. Na uku shi ne ami wanda bai san komai ba. An ce awwam su ne gama garin musulmai. Mun samu kashi nawa yanzu? Uku. Na farko, babban malami da Allah ya masa baiwa da ilimi mai yawa da fahimtar addini. Na biyu, ɗalibin ilimi da yake da ido a cikin ilimi amma bai kai darajar ta farkon nan ba, wasu al'amura ya san amsa, wasu bai sani ba. Na uku, awwam gama garin mutane, su ba malamai ba, ba ɗaliban ilimi ba. Aikinka na farko shine ka gane a cikin ukun nan a wani category kake. Shine aikinka na farko. a kategorin farko muna da mutane kadan a Najeriya muna da su a duniya malamai ne da bi ma'anar kalima akwai amma ba su da yawan gaske kuma za ka ga suna da tawali'u kuma zai wahala ka ga suna da gaggawan magana cikin matsaloli a nan gaba kadan malam zai karantar da mu ko su manyan malamai matsala ta farza ga sai sun nutsu sun fahimci dukkan ma'lumat information da ke bayan abu me ya faru hakikata saboda in labari ya buye gare ka to kai fatawa akwai kuskure za ka ga ba su da gaggawan magana duk abin da ya faru sai sun ba da time more information ya fito an fahimci matsalar kuma suna da gaggawan consultation sai ga suna magana da junansu ya kafinci matsalar nan ne me kake gare da mafita wa al'umma amma waɗanda suke ba malamai ba to su kuma duk abin da ya faru ra'ayinsu shine na farko ake ji kar a shede ka wai duk wata matsala kai zaka fara magana akan ta wallahi ba siffar dalibi ne na kware ba a rika dan jinkiri abu information ya kara bayyanuwa mu kara bin ma'aluma duk matsalar da kai magana akan ta baka da cikakken ilimi ba ko ba kana da ilimi amma baka san hakikanin me ya faru ba to in kai fatawa akai sai an samu kuskure a ciki mafi kankanta ka zalunci wasu ka muzanta musu zato akan al'amarin da baka san me suka yi ba na uku sune awwam so kai kokarin gane category ka anan in ka gane a wani level kake ciki to ka huta mafhum tayyib amma al-awwal malan yace na farko zai bayani akan waɗannan guda uku da muka yi karanta fa inna lahu al-haq ay yajtahida aw yaqul shi na farko wannan malami da Allah masa baiwa da ilimi da fahimta yana da ikon yayi ijtihadi mun bayyana maratibul ijtihad a baya mujtahidi mutlaki akwai su irin su Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah waɗannan su ne da suka yi matakin mujtahidai mutlaki a duniya da su da makamantansu category ne na mujtahidul mutlaq mafhum tayyib akwai wanda kuma yake zai iya ijtihadi akan matsala dai misali yayi karatun doctora iya da PhD sai zama PhD akan wata matsala yayi ko da bai kai matsayin mujtahidi a dukkan addini ba a matsalar da ya ijtihadi na yin PhD har kuma aka masa munakasha wato viva yayi defending yayi nasara to akan wannan matsalar ya kai ya ijtihadi akwai kuma wanda zai ijtihadi a wani babi daga cikin abwab na ilimi ko yana da fasaha akan matsalar gado wani kuma yana da magana akan bahasi mai girma akan matsalar kisasi wani kuma yana da bahasi wanda yake mai girma akan mas'alatu talaq shikan aure to zai iya ijtihadi akan matsala daya amma wannan bai mai da shi mujtahidi a kowane babi sai dai wannan bangaren da ya bahasi kuma aka ce ya sani to anan zai iya tsayawa ya ijtihadi tare da kuma gabanin yayi sai ya duba maganganun magabata me suka faɗa tukunne ga menene yake ga abin da yafi inganci a cikin maganganun in akwai inda suka saba da juna ko suka ƙara wa juna ilimi to wannan na farko yana ijtihadi bal yajibu alaihi an yaqula ma kana muktaba ad-dalil bal ma wani lokaci wajibi ne a kansa yayi ijtihadi in an tambaye shi bisa ga abin da ya san dalili na addini indahu dalilin da ke wurin sa mahama khalafahu man khalafahu minan nas koda ko wasu sun saba musu a malamai babu damuwa zai iya ijtihadi a irin wannan zamani ko a yanzu ka je kana samu wanda suka kai matakin mujtahidai akwai su irin malaman jami'atul islamiyya jami'atul ummul qura jami'atul azhar misali waɗannan manya-manyan jami'ai na musulunci zaka samu suna da manya-manyan malamai da ilimin su ya kai su ijtihadi akan kowace matsala ko mu a gida da na faɗa muna da wanda za su yi ijtihadi akan matsala yau duk wanda ya je PhD misali akan wata matsala ta kira'o'i ko na tafsiri ko wata sura ko akan ilimin hadisi ko akan ilimin shari'a ko ilimin fiqhu ko abin da ya kama da wannan a wannan babin da yayi muna daukar sa a matsayin mujtahidi mafhum tayyib in abin da ya shafi alakar bahasin sa zai iya ijtihadi idan kuma zaman da yayi yayi ta karatu gaban malamai bai takaita kansa zuwa ga iya karantar wanda ake masa na jami'a ba ya shagalta da zuwa harami yana karatu ko kuma jami'ul azhar yana karatu gaban manya-manyan malamai yana iya kai matakin yin ijtihadi akan wasu matsalolin da manyan malaman suka karantar da shi suka ce ka fahimce su a da yawancin akwai ladabi in ka je gaban malamai kai karatu baka graduating sai malaminka da kansa ya baka ijaza ya ce ka kai ka karantar da yake karantar. A yanzu saboda gaggawa na ɗaliban ilimi ba su cika barin malamai su musu graduating ba, kai ne kana karantar da ɗalibi sai ka ji ya buɗe masallaci ya fara khutubar Juma'a yana fatawa, kai fa kaje karantar da shi kuma karatun kai ka san bai fahimta ba, ta da baki bai iya yi ka san nakasunsa, amma sai ka ji yanzu shi ma mujtahidi ne. Kuma a lokacin da kaje karantar da shi waɗanda suka fi shi fahimtar karatun ya san su suna kusa da kai, su har yanzu ba su yarda mujtahidai bane, kuma su suka fi kusa da ijtihadin amma ba su yarda ba, shi da bai fahimta ne ya zama shi mujtahidi ne. Saboda zamanin wai dokin mai baki ya fi gudu, dokin mara kunya ya fi tsalle. So ala ayi halin kana ijtihadi kan matsalar da ka fahimta, mafhum? Tayyib. Mala yace li annahu ma'murun bi zalika, dan duk wanda ilimin sa ya kai ilimi an masa umurni da zai iya yin ijtihadi din. Qala Allahu ta'ala, abinda Allah ya fada yace la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wannan cikin suratul nisa aya ta 83 kenan ko. Allah yace fa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wannan malamai ne Allah ta'ala ya yaba a cikin Qur'ani, su ne Allah ta'ala ya yaba a cikin Qur'ani yace waɗanda suke ba su da ilimi fa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su yi ta gaggawan magana akai, adha'u bi kaman making publicity da gaggawa, shine magana da nake gaya muku, shine gaggawan magana akan matsalar da ba su da ilimi akan ta. Mu rika hakuri in abu ya faru mu nemi ma'lumat, enough information gabanin mu yi magana. Kuma rashin yin magana fa ba yana nufin ba a bincike bane ko ba a maganan magancewa ne. Matsaloli suna faruwa da yawa a ƙasar nan, shugabannin addini wallahi sai su yi mitin 10 akan yaya za a magance, amma talaka ban san me ake ciki ba. Wani lokaci ma mitin sai a ce ko hoto kada a ɗauka. Za a zauna da shugabanni a musu nasiha a ja kunnansu a yi nasiha mai zafi, wallahu ala ma aqulu shahid, malamai da dama suna wannan kokarin. Amma ba za ka taɓa jin sun hamin bari su ma ba da labarin cewa mun je mun zauna da su ne mu musu nasiha ba, dan an yi dan Allah ne Allah ya sani. Kuma shi strategy in ka yawaita magana akan sa bai cika yielding positive result ba. Ba wai duk shi ne babbar matsalar musulmai, babu sirri. Komai aka yi yana nan a duniya ana watsa shi. Wannan ba daidai ba ne. Mafiya yawa strategy yakan yi nasara shiru ake yi, Allah da ake yi da shi ya sani. Addinin mu bai da sharri, komai a cikinsa alheri ne. Ya karantar da adalci da amana ga kowa da kowa, har ga makiyinka sai kai adalci da riƙon amana gare shi. Sai sai Allah ya ce adha'u bi, sai ya ce walau radduhu ila ar-rasuli ko wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, inda sun maida al'amarin zuwa ga waɗanda suke ma'abota ilimi, zuwa ga manzon Allah da wanda suke ma'abota ilimi, sai ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ai waɗanda suke istinbati, wato istinbati shine Allah ya maka baiwa da ilimi da fahimta ta inda kake cire hukunce a cikin ayoyi da hadisai, shi ake cewa al-istinbat. Ka karanta aya sai ka ce aya tana karantar da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, wannan shi ake kira istinbati, kuma baiwa ce ta haƙiƙa da Allah ta'ala yake wasu takaitattun malamai a duk duniya a kowane zamani, da in suka yi istinbadin a matsayinka da ɗalibin ilimi kanka sai ya buga shekaranka 40 kana karanta ayar amma baka fahimci abin da suka fahimta ba, suna istinbadin sai ga kuma hukuncin gashi a fili amma kai ka gagara ciro shi. Daga cikin manya-manyan malaman hadisi a istinbadin ana magana akwai Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayh. In ka dauki littafinsa na al-Jami as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari, ka duba baiwar da Allah ya masa na iya bude chapter bayan chapter, babi bayan babi, hadisi bayan hadisi, zaka san wani al'amarin kawai kyauta ce daga Allah. Ya kawo hadisai akalla guda 7563 a babi daidai, babi chapter daidai guda 97. In ya bude babi sai ka faɗi hadisin, daga ka karanta sai ka yi murmushi, sai ka ga hadisin nan maybe kama karanta 40 hadis, amma baka taba tunanin wannan darasin a cikin sa yake ba. To shine istinbati, baiwa ce da Allah subhanahu wata'ala yake wa malamai. Bayan Imam al-Bukhari a cikin kutubus sitta, na biyun sa malamai suka ce shine Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi, ya kawo hadisai akalla guda 5700. Idan ka duba yadda Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi yake buɗe babi, ya buɗe chapter ɗaya a littafin guda 52. Kowane chapter idan ya buɗe title din chapter, in ka karanta hadisin sai ka ga ashe darasin a fili yake, da baka fahimce shi ba. So shi yasa ilimi daban, wani lokaci baiwar fahimta daban. A wannan zamani da muka rayu a cikinsa, wanda aka sallama masa a wajen iya istinbati, cire darussa da Qur'ani da hadisi ke karantarwa, shine wa? Shine Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah. Wannan littafin da muke karantawa shi ya wallafa shi. Idan kana ɗalibin ilimi, kana bin sharha da yake yi wa Qur'ani ko hadisai ko magana akan fiqhu, za ka gane lalle bayan ilimi akwai wata baiwa ta fahimtar ilimin, bayan baiwar ilimi akwai baiwar fahimta. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh, in kana son gane baiwarsa a Qur'ani, ɗauki tafsirul Qur'anil Karim nasa, an masa bugu uku, akwai bugu mai mujalladi 6, akwai bugu mai mujalladi 11, akwai bugu mai mujalladi 14, daga bayan nan mai 11 an masa muqaddima ya zama mai mujalladi volume 12, akwai kuma wanda aka jama'a shi a volume 14, sunansa tafsirus samin libin Uthaymeen. In ka ɗauki aya, wani lokaci aya ce duka bata wuce layi ɗaya ba, amma zai iya cire maka darasi guda 40 na abin da take karantarwa. Kuma kowane darasi kana karanta, in ka duba sai ka ga ashe darasin a fili yake. Wani kuma darasi ɗaya yake koya da kowace aya, iya darasin da ke fili shi kaɗai ya fahimta. Amma su malamai da ke da fahimta, aya ɗaya ce in aka fara cire maka darasi, wallahi sai ka yi mamaki. Sheikh Muhammad Sheikh Sayyid Tantawi rahimahullah, lokacin ya karantarwa a Jami'atul Islamiyya a Madina, ya taba zama yayin darasi a Ramadana, darasi ɗaiɗai akalla darasi 23 akan aya guda ɗaya a Qur'ani, kullun sai ya zo yayin darasin awa ɗaya, amma aya ɗaya yake magana, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Akan wannan aya, Baqara aya ta nawa? Na'am, 21. Jazakallahu khaira. Akan wannan ayar, san da ya darasi 23 a Ramadana bai wuce ta ba, wata ran yazo akan balaga zai yi magana, wata ran akan luga zai yi magana, wata ran yazo ya magana akan sarf din aya zai yi magana, wani lokaci akan sababin nuzul din aya zai yi magana, wata ran aqwalul mufassirin zai yi magana akai, haka ya darasin ya kammala. Duba a bangaren hadisi, duba irin sharha na Ibn Uthaymeen rahimahullah ka sallama masa, ya yi sharha da yawa, amma min babil misal ɗauki sharhansa, sharhu Riyadus Salihin a volume 6 aka buga, mujalladi 6 ne, kaje ka ga baiwar da Allah ya masa na iya istinbadin darasi a cikin aya ko hadisi. In kana son gane fiqhunsa a fili, ɗauki littafinsa na sharhul mumti ala zadul mustaqni, volume 15 ya yi shi, asali darasi ya gabatar aka yi transcribing. In ka ɗauki volume 15 kaga asali littafin Zadul Mustaqni na mazhabar Hanabila ne, amma da ya zo sharhansa yana duba ƙarfin dalili ne, wata ran ya goyi bayan Hanabila, wata ran ya kawo dalilin da ke bayyana Malikiya ko Shafi'iyya ko Hanbaliya ko Hanafiya ya fi ƙarfi akan Hanabila, saboda matakinsu ba su bin mazhaba ɗaya, sukan bi mazhaba da dalilin ta ya fi ƙarfi ne akan kowane ƙauli. Mafhum? Tayyib. Yana cikin malamai da Allah ta'ala ya musu baiwa da iya istinbabin hukunci da izinin Allah a cikin nassi da ke magana bil hakika wannan abun al'amari ne in kana bin takaddusa kuma duk dalibin ilimi idan yana bin takaddun zai ƙara fahimtar addini a cikin sauki don ba haddace qur'anin kadai ba ba haddace hadisi kadai ba an fahimci ma'anar su to idan kana yi zaka ƙara fahimtar yaya zaka yi ne ci gaba da neman ilimi sannan kuma yaya zaka yi da ilimin Allah shi samu wanye lafiya وهذا من اهل الاستنباط ما له يجي wannan sune ma abota istinbati istinbati shine zaqulo zaqulo darasin da aya da hadisi ke karantarwa alladhina ya'rifuna wadanda suka san ma yadullu alayhi kalamullah wa kalamu rasulihi wadanda suka san maganar da Allah ta'ala nafsin sa ke karantarwa ko maganar da annabin sa take karantarwa ko darasin da maganar annabinsa ke karantarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ga wannan in kana bin malamai da suke da istinbati wani abun da ya bayyana gare ni musamman daga cikin ta'alifat na Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi shine in suna karantarwa duk inda suka samu matsaloli guda matsala ɗaya maganganu guda biyu sai zama maganganun guda biyu abunda suke karkatuwa gare shine wanne ne yafi karfin hujja duk inda karfin hujja ya bayyana koda ku su ba akai suke ba to suna bada fatawa akan karfin hujjan ne ba akan su me suke aikatawa ba kuma koda suna da masaba mafiya yawa kasashen sun fi bin Hanabila za ka ga suna bada fatawa da abunda ya tabbata a karfin hujja ne koda ya saba masabar da kasar suke kai ko mafiya yawan malaman su suke kai abu da na kara fahimta daga cikin karantarwa irin nasu musamman na Ibn Uthaymeen rahimahullah wanda ya yi nuna a aikace a fatawoyinsa haka a cikin maganganunsa na fatawa shine in aka samu magana biyu a kauli ɗaya kan matsala ɗaya sai zama magana ɗaya ta tsananta hukunci ɗaya ta sauƙaƙa matukar mai sauƙin hukuncin nan ƙarfin hujjanta ya kai wacce ta tsananta a hukunci to suna ɗaukan fatawa mai sauƙi ne ba mai tsanani ba wannan ya ce haramun wannan ya ce halal sai ya zama ƙarfin hujjan mai halal da ƙarfin hujjan mai haramun duka ɗaya ne a ƙarfi to suna karkatuwa zuwa ga halal ne me dalili suka ce saboda shi addini dukkaninsa ya zo ne dan ya sawwaka mana rayuwa ba dan ya tsananta ba yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kamar da yake a Baqara bangaren aya ta 185 an tambayi Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kan wannan matsala din cewa malam me yasa ka karkata zuwa ga abun da yafi sauki a fatawa in dai akwai dalili sai yace na dauki wannan ne saboda haka tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta doru ga baki da kai sai ka hadisin Bukhari da manzo Allah da daliban sa ke cewa ma khuyyira rasulullah baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman fa huwa ab'ad an-nas min sai yace wannan shine dalili hadisin ya Bukhari hadisi na 3560 cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba a taɓa bashin zaɓin wani al'amari ɗaya a cikin guda biyu ba face ya ɗauki mai sauƙin matuƙari mai sauƙin nan ba zunubi ne ko saɓon Allah ba idan zunubi ne ko saɓon Allah to a nan ya fi kowa nisantan zunubi da saɓon Allah ba zai yi ba amma matuƙar mai sauƙi halal ne to ya fi karkatuwa zuwa da sauƙi ba ya tsanantawa yanzu kai hadisin wanda ya zo gashi a Bukhari na halattu wa qatu al-imra'ati fi ramadan ana sa'im bai shi ka dalili ba ga daliban ilimi in ka zo gaba gare shi duk abin da ya dame ka sai ka ga ka zo ka shiga wata matsala ta aure ko ta wata mu'amalan aure a ramadana in ka gaya mai damuwa ya baka fatawa ba za ka iya ba sai canja maka ba za ka iya ba sai baka sauki sai ka ga mutum ya zo a damuwa ta shi yana murna yana farin ciki saboda shi addini ya zo ne dan ya sauƙaƙa rayuwa ba dan ya takura ba kuma cewa ya sauƙaƙa rayuwa ba wannan kuma sharadi ne ka je kai ta haramtar da halal kana cewa addini ya ce komai halal ne babu wanda ya gaya maka wannan addini kuma yana da tsari amma wajen karantarwa in ya zama da halal da haram karfin hujja ɗaya ne ba dauka mutane mai sauki a basu saukin addini yasa kake sallan kasar idan kai tafiya saukin addini ya saka kake hada salla na kasar a lokacin tafiya saukin addini aka dauke maka hatta azumin watan ramadana in tafiya zai cutar da kai duka saukin addini ne saukin addini yasa idan ba za ka yi salla a tsaye ba ka zauna in ba za ka yi a ba ka kwanta shi addini da sauki yazo saukin addini yasa aka ce aikin haji in baka da arzikin zuwa an sauke baka shi in kana da kudin baka da lafiya an dauke maka sai ran da ka samu lafiya ai wani dadin sai addini addini yazo ne da sauki duk abin da ya tsananta addini yazo ya sauka shi shi yasa wanda ya san addini ba daƙiƙi bane ba daƙiƙi bane masanin addini ba wawa bane ba daƙiƙi bane kuma ko bai iya turanci ba in dai ya san addini sanin hakika ko bai iya turanci ba wayayye ne wa ma yace maka sanin turanci iya turanci shine addini wayewa waye gaya maka ai shi addini da wayewan sa yazo dukkan wani civilization mai ma'ana yana cikin addinin musulunci yanzu kai walima kadai da ake ba civilization bane ai civilization ne yin walima kadai civilization ne an yi aure ko an yi haihuwa ko wani abu na cigaba ya samu a tara jama'a ci abinci a gaggaisa ai duk wayewan addini ne tsafta ba wayewan addini bane gaya mun wani tsari a duniya da ya kai addinin musulunci na tsafta alwalafa idan kai salloli biyar ka sabunta alwala biyar kake yi wanka kadai akwai wankan juma'a akwai wankan daukewan halin rashin tsarki da mata akwai da ainihin wanka na mu'amala ta aure ga sunan da dama wanka hatta na shiga addinin sai an yi wanka duka menene wayewan addini ne turare addini ne fiye yin halitta yana tsananin son turare duk wannan ba wayewa bane shi yasa mu kiyaye babu kuma alaka tsakanin addini da dauda don da a kasar nan an dade in an ga malami da kazanta rigarsa ayayyage sai a ce wannan malamin Allah ne waye gaya maka haka ita rigar ce kawai ta yage malamin Allah har aka waye gari aka dauka wai mai addini ne yake karantar da wai makaskanci ne yake karantar da addini ka zo kana sana'ar annabawa duk annabawan da suka zo ta je sana'ar su kuma a ce kai makaskanci ne sana'ar da ba a yi ta sai da jahilci sai da ilimi kuma kai ka amince kai makaskanci ne don a da malamai kazantar ta yi yawa na biyu malamai na da akwai wanda ba sa wata sana'a sai dai a zauna a nemi dan sadaka ke sa idan kana kuma karantar da addini ka zauna ya dogaro da kanka ba ka zauna ka ce Allah ba ku mu samu ba Allah ba ku mu ba ku Allah ba mu ba ku haka ya dace ka zama in mutum ya ce a shi ma ya so ka ce to Allah ya ba mu kuma ya ba ku amma ba wai ka zauna kai sai dai a baka sadaka ba a'a ka tashi ka nema ba kuma daidai bane mai addini zama bai da sana'a mai addini in bai da sana'a to zai koyi kwadayi ko in ya dauki rayuwar da tafi samun sa yana so ya ji dadi yana so ya more to kuma wannan sai a waye gari a bar hanya don a nemo abin da za a rayu wannan kuma ba daidai bane a waye gari a mai da addini wata masala yau bari ya zagi wannan ya zaga sai a bashi kudi to sai ya daina sai kuma ya zagi wannan annan ba da kudi sai ya koma sai ce to bari mu dan kafa na wani kai wata uku da yawa bari mu dan tabo shi su kuma yawanci masu mulki matsorata ne daga an dirka kan sai ce a nemo wayan sa a tura mar dan kudi sadaka zai daina wannan ai ba sadaka bane haramun ne har ka karantar kawai dan me dan ba a baka kudi ba ba haka addini yake ba ba wanda shari'a ta ce sai a dauki kudi ya baka ya baka taimako ne kai tashi za ka yi ka nemi halal ɗinka ka rike iyalanka ya zama karantarwar ribar kafa ne shi yasa a ka'idan addini ba a so idan kana karantar da addini ka zama full time da'i except idan kai ne shugaba na gaba ɗaya na al'umma shugabanni gaba ɗaya na al'umma irin sultan ba dama ka ce yau ya tafi gona ko ya yi kaza saboda mas'uliya da ke kansa ko kuma tafiya ce ta musulmai wata jama'a ce mai yawa da hidimarta ya ba zai baka dama kai sana'a ba anan ba laifi mu sawa shugabanmu na ƙasa albashi da kula da iyalinsa don ya yi hidiman al'umma amma kana local champion a state ɗinku ka ce ba za ka yi sana'a ba kai aikin ka 24 hours shine addini ba neman abinci ba daidai bane full time da'awa ba daidai bane sai dai ka zama part time da'iya wato part time da'iya da sana'arka ko kana aiki a biya ka albashi ko kana gona kana da gona kana noma ko kana da shago a free time sai ka zo ka karantar in ka gama kuma sai ka je sana'arka, to shine part time. Duk mai da awa da bai da aikin komai sai karantar da addini shine full time da'iya. In kuma ba kai ne shugaba gaba ɗaya na al'umma ba, to anan akwai kuskure. Saboda me? Akwai abubuwa na dole na iyalanka da in ba a yi wasa ba da wannan karantar wanda za ka yi ta da barbaro don ka ci abinci. Tisa duk annabawan da Allah ya turo in sun karanta sai su ce ba ma roƙonku wani sakamako, sakamakonmu na wurin Allah. Ba ma neman a wurinku, mu tsakaninmu da ku mu gaya muku me Allah ya ce. Amma yadda kuke zuwa ku nemi halal, mu ma haka muke zuwa mu nemi halal mu ciyar da iyalanmu. To shi yasa iya da muhimmanci mai karantar da addini ya zama mai dogaro da kansa, yana neman halal kamar yadda kowa yake nema. Mafhum? Tayyib. Na'am. Wa amma sani, amma na biyu, alladhi razaqahu Allahu ilman, shine wanda Allah ya masa baiwa da ilimi. Walakinnahu lam yablugh darajata al-awwal, sai dai bai kai matakin darajar farko ba. Mafiya yawa manya-manyan malamai da yawa suka ɗauki kansu a wannan matakin ne, wanda a ƙasarku za ka ga cewa su kuke ji da su. Su in kai magana sai su ce muku wallahi mu muna ga wasu wane-wane a duniya sun karantar da mu, tunda mu mun taɓa zama ɗalibansu, sai su ga ganin su yanzu ɗaliban ilimi ne. Kuma wannan shi ne ladabin duk wanda ya karatu gaban malamai. Matukar malamansa wasu na existing a duniya, ji yake har yanzu shi ɗalibin ilimi ne. Don me? Don akwai waɗanda suka karanta da shi har yanzu malamansa ne. To wannan shi ne na biyu. Kuma mafiya yawa don ka yi digiri a addini ko masters ko PhD ya dace tawali'un ka yi sa ka zauna a nan ɗin. Don maybe gabannin ka je karatun akwai wanda sun karantar da kai a gida kuma har yanzu suna karantarwa. Da kuma ka je manyan jami'o'i irin Azhar, irin Jami'atul Islamiyya a Madina, ko Azhar a Misira, ko ka tafi irin Jami'a Ummul Qura, ka je ka ga manyan malamai ya dace ya koya maka tawali'u. In an zo gaban ka an ce al'alamatu shekh, sai ka tuna waɗancan malaman sai ka gane kai. Ai malamanmu ne, sai ka ce a to mu ɗalibai ne. Kullum ka riƙa tuna na gaba da kai da suka koya maka, zai riƙa maka linzami, sai ka haƙura ka zauna a matsayin ɗalibu ilimin ɗalibin ilimi. Duk ɗalibi mai ladabi ba yadda za a iya amincewa cewa shi yanzu ya wuce malaminsa. Duk ɗalibi mai ladabi ba ya wuce malaminsa. Kuma duk ɗalibi mai ladabi bai rasar kunya ga wanda ya karantar da shi. Ko da ya saba fahimta a kai bai rasar kunya. Wannan shi ne ladabi na ilimi. Shi yasa dan Malik ya ce Allah ya bashi ilimi na biyu, amma bai kai matakin na farko da zai zama mujtahidi ba. Fala haraja alaihi idza akhadha bil umumiyat, babu laifi idan wani lokaci aka masa wata tambaya ya duba umumi na nasi. In an ce umumi shine nasi da ya game hukunci, sai ya ce a zahirin aya kaza dai ga abin da ta karanta, amma dai babu laifi in an samu lokaci za mu ƙara bincike ko mu tambayi malaman mu. Wal itilaqat, wani lokaci kuma zai ga hukunci ne sakacce, ɗalibin ilimi ya san meye ammun da kuma mutlaq, to akan su yake magana. Wabima balagahu, da kuma abin da ya isa wajensa na fatawoyin malamai. Lakin yajibu alaihi an yakuna muhtarizan fi dhalika, amma ko anan idan zai yi istidlali ya rika kaffa kaffa, meaning he should be extra careful, kada ya je wajen istinbadin yayi wani hukuncin da ba daidai ba. Dan shi ayin har a yanzu mai koya ne, bai zama authority da zai iya ba wa al'umma duk duniya fatawa ko al'ummar kasarsa ba. Mafhum? Wa an la yuqassira an su'ali man huwa a'la minhu min ahli al-ilm, kuma kada ya yadda ya gajiya ko ya kasa wajen tambayar waɗanda suka fi shi ilimi, suke sama da shi a darajar ilimi, kada ya gajiya wajen tambayar su. Wallahi idan ka je irin majalis na Ibn Uthaymin rahimahullah gabanin rasuwarsa a Unaiza, garin su kenan a cikin muhafaza ta Qasim, ko ka je majalisin Sheikh bin Bas rahimahullah a Riyadh, ko ka je majalisin Sheikh Abdul Musin bin Abbad a masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka je irin majalisin su Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan a Riyadh, ko ka je majalisin irin su Sheikh Al-Mutlaq a Makka, sai ka je ka samu wani professor ne na hadisi shekaransa 30, amma gashi a majalisin ya buga littafi yana jin karatu. Kuma ana karanta littafin Umdatul Ahkam. Shi kuma zamansa professor a hadisi ya kai shekara 20 ko 30 ko abin da ya, wani ma yayi taqa'udi, wato yayi ritaya, amma sai ya dauko Umdatul Ahkam ya zo ga professor yana jin karatu. Saboda ilimi da ban fahimta da ba. Wanda ya fi ka ya rigaye ka, dole ka rika kaddara shi. shi yasa mallai yace kar ya gajiya wajen tambaya. Shi yasa nakan bada shawara ga ƴan uwanmu almajiran ilimi waɗanda suke kiran kansu masu manya-manyan malamai a ƙasa irin tabu ta Najeriya. Mu daina garajen kawai daga an yi tambaya kai a ƙashin kanka kawai kai tsaye ka tuna ka ce ni ga abin da na fahimta ana kultu sa'ab jid ba daidai bane ka riga cewa kai kace. Yana da kyau mu yawanta ifti'la'i, yawanta research bahasi a cikin fatawoyin malamai. To the extent that duk tambayar da aka mana muna iya hakaito me malaman duniya suka ce. Mu ga alakar ta da abin da aka tambaya in zai yi mu ce malam wane ya ce kaza, a wannan mun kubutar da kanmu daga shiga cikin hatsari. Don Ibnul Qayyim rahimahullah littafi ya rubuta gaba ɗaya mai suna me ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin, wato ilmantar da mutanen da ke signing sanya hannu signature a matakin Allah. Duk tayin da za ka yi fatawa sai ka ce ana kultu ni na ce, to kaman abu ne Allah zai signing, sai ka ce kai zo ka sa hannu a wajen Allah, sai ka amince za ka yi signing on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. Don Allah babbar magana ce ko ba babba ba? Ko shugaban kai ko sarkin garin ka aka ce ga takardar sarki bai nan bai sa hannu ba, ka zo ka ce ni zan sa hannu, ai ka san babbar magana ce. Duk wanda ya kai gaba gadi ya je ya sanya hannu a wurin da his highness zai sanya hannu, ai babbar magana ne. Kai tsaye sarkin garin ku ka ce barin sa hannu a matakinsa, ai ka san babbar magana ne. To anan ba fa sarki na duniya ba, sarki Allah. Shi yasa mu rika kiyaye mu rika duba menene fatawoyin malamai. Shi yasa malamai ke cewa duk wanda ke matakin ya rika tambayan malamai. A yanzu maybe ba za ka iya samun wayan manya-manyan malamai kullum ka amsa ba, ka rika bibiyan takardunsu. Zan ba da shawari ga ɗaliban ilimi daga cikin fatawoyi na malamai da in ka rike zai yi matukar wahala baka samu amsa tambayar da za a maka ba a duniya, ko kuma baka samu mai kama da ita kai tsaye za ta shiga gurbin ba. Akwai takardu da yawa da aka rubuta za su hutashar da kai in kana karanta su. Wasu suna nan hard copies, wasu suna nan soft copies, ko online kana iya downloading kyauta. Zai yi wahala a yau a yi tambaya a duniya da malamai ba su amsa ba. In a da ne sun amsa, in a abu ne na zamani an amsa ta. Kaga min babil misali na farko, in ka ɗauki fatawoyin da ta shafi taruwar malamai a duniya su amsa, duba jerin fatawoyin lajinatul da'ima lil buhusil ilmiya. Famanan kwamiti ne na fatawa na manya-manyan malaman duniya da ke ƙasar Saudi Arabia. Sukan zauna daga lokaci zuwa lokaci duk tambayar da aka yi a duniya malamai a tara su masana, wani lokaci su kira masana kimiyya, in abu ya shafi kimiyya su zo su musu bayani gabanin su amsa. An buga ta a mujalladi 32, 32 volumes ne. In ka duba majmu'un fatawa na Sheikhul Islam rahmatullahi alai, in abun da ya shafi ibada ne ko kadaita Allah ko abun da ya kama da haka ko fiqhun addini, zai wahala ha ga fatawar da bai amsa ko kama da ita ba. Shi ma nasa volume nawa ne? Ba 15 bane, volume 32 ne asalin bugunta. Amma akwai bugu da aka yi a Lebanon cikin shekarun nan mai kyau sosai, sun tara shi koma volume 20, wato mujalladi 20, daga 32 suka dawo da shi 20. Mun samu fatawoyi nawa? Biyu ko? Na uku, misali again akwai fatawa, majmu'un fatawa wa rasail na Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala, musamman lokacin da yake ra'isu majalisi kibarin ulama. An tara fatawoyinsa a mujalladi 30, mujalladi 30 nasa. Akwai fatawoyin Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, majmu'ul fatawa wa rasail Ibn Uthaymeen rahimahullah, an buga ta volume 29. Mun samu guda nawa? Guda hudu. Na biyar, akwai in abu ya shafi kaman zamani, akwai majma'ul fiqhil islami headquarters sunna Jidda, kokarin karkashin OIC aka yi. Secretary General din su aboki na ne Amini Professor Sano. Asali kujerar Sheikh Bakar Abu Zaid shi ma taba yin secretary general a wurin. So wannan ya tara kasashen musulmai akalla guda 54 zuwa 57. Duk abun da ya shafi al'umma sai an kira wakilan kasashen, an zo an zauna ake fatawa. Akwai fatawarsu da aka tara ta waje daya, sabon bugu wanda Professor Muhammad Abdul Aziz As-Sanad ya hada, akwai volume mai guda 8. A ciki ya shigo da fatawoyin malamai irin na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Mun samu nawa? Biyar ko? Sannan akwai Darul Ifta al-Misriya. A Misra akwai Darul Ifta al-Misriya. akwai fatawoyinsu da su ma aka hada waje daya asalinta fatawa islamiyya anan za ka ga fatawoyin ainihin Sheikhul Azhar za ka ga fatawoyin mufti diyaril misriya a ciki wadanda suka rike wuraren irin tun daga lokacin su Sheikh Sayyid Tantawi rahimahullah har zuwa su Sheikh Ali Jumwa su Sheikh Ahmad Tayyib duka za ka ga fatawoyinsu akwai bugu da aka yi mai golum 12 mai suna fatawa islamiyya baya ga wannan akwai Majalisul Imarat li Ifta'i Shar'i wanda yake na United Arab Emirates su akwai fatawoyi suna da fatawoyi sun kai kaman guda 1800 amma su ba a tara su a littafi ba kawai serial fatawoyi ake ta bi baya ga wannan akwai kaman fatawoyin Adural Bahiyya Adural Al-Bahiyya misali na li fatawi al-Kuwaitiyya in ka duba Durar Bahiyya su ma an tara fatawoyinsu na Kuwait ne yana daga cikin mafi muhimmancin fatawoyi da ya shafi contemporary issues akwai mai volume 20 akwai kuma wanda suka yi recently mai volume 45 duka masail na addini da ya shafi contemporary ko a science ko technology mafiya yawa za ka ga sun amsa kamar yadda majma'ul fiqh al-islami suke yi za ka ga sun tara sun amsa baya ga wannan idan ka duba akwai kaman fatawa Uthaymeen fatawa Nur al-Darb na Ibn Uthaymeen rahimahullah akwai mai volume 12 shine most recent an yi volume 12 akwai fatawoyinsa liqa'u babil maftuh akwai mai volume 10 mujalladi 10 irin waɗannan idan ka duba ka tara su kana dalibi zai yi matukar wahala wata matsala ta zo in ka karanta ka fahimce su amma ka tambaye da daman ba a riga amsa ta ba in kuma kana bin maganganun almajirai a yau wallahi za ka samu kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 fatawoyin nasu na fito da fatawoyin waɗancan manya-manyan malamai da suka yi fatawa a duniya za ka ga suna fito na fito kai tsaye suna fito na fito da fatawoyinsu but unfortunately maimakon ɗalibai su shagalta da karanta rubuce-rubutan malamai sun fi sha'awa na su su yi ijtihadi da istinbadi tare da ba su kai matakin yin wannan din ba shi yake ta shigar da al'umma cikin rudani a yanzu halin da muke ciki amma inda ɗalibi ya tsaya matakin ɗalibi ana tambayan ka ka ce lajnatul da'ima sun ce kaza majalisul kibarul ulama sun ce kaza darul fatawa darul ifta' al-misriya sun ce kaza durarul bahiyya li kuwaitiya sun ce kaza sai ka huta kuma zai wahala in ka tara fatawoyinsu nan kaga sun saba da juna Ibn Uthaymeen rahimahullah da ya karanta dukkan majmu'ul fatawa volume 32 da ya kammala yace a cikin duk cikinta a matsala kwaya 6 da yake da ja akan abin da Sheikh Usman rahimahullah ya faɗa kulli matsala guda 6 ne a cikin volume 32 misali nake baka kulli kwaya 6 ne a ci gaba ki daya kuma ko anan yana ga akwai nassin da ya buye wa malam ne da bai gani ba a fahimtarsa to amma yau in ka dauki yawan fatawoyi wani a cikin volume ɗaya ma sai ya saba fatawa guda 100 in ka dauki volume 32 na lajnatul da'ima al-bawsit ilmiya wani duk maganar da ya sai ya ci karo da tasu abinda suka dauke shi da sauki sai ya tsananta matsaloli da dama da ake kafurta juna ake haramtar da kaza ake kaza a wasu al'amuran ba su kai ga haka ba saboda shi mujtahidi in mutum ya kai matakin mujtahidi dan yayi kuskure ya ijtihadi bai bayyana cewa shi ya zama mutumin banza ba haka bane babin ijtihadi babi ne wasi'i mafhu tayyib dan haka malai yace Allah yuqassir an su'al man huwa a'la minhu min ahli al-ilmi kada mutum ya gajiya wajen tambayan malamai da suka fi shi ilimi li'annahu qad yukhti'u saboda koda shi yana ga dalibin ilimi ne a garin su an mai da shi babban malami haƙiƙa zai iya kuskure wa qad la yasilu ilmuhu ila shay'in khassasa ma kana amman maybe akwai wani hukunci da yazo ammun gamamme sannan akwai nassin da ya takhsisin sa amma shi bai san nassin da yazo ya kayyade hukunci daga cikin gamamme hukunci ba au kayyada ma kana mutlaqan ko kuma akwai nassin da yazo yayi kaidi ga wani hukunci da yake sakakke in ka karanta hadisi ko usulul fiqh ko alqawaid alfiqhiyya zaka gane akwai ammun akwai khasun akwai mutlaq akwai muqayyad so dole sai ka fahimci ya ake aiki da su kuma in ka ga nassi mutlaqi kar ka yi gaggawa hukunci sai ne ko akwai muqayyad in kaga ammun sai an duba ko akwai wanda yake me khasun da hukunci take kawa kan ammun din nan wadannan masail dole ne a rika dubi zuwa gare su gabanin ayi me gabanin ayi hukunci aw nasakha ma yarahu muhkaman ko kuma wani abu ne da kake ganin sa muhkami ne amma ayar an soke baka sani ba ko hadisin an shafe hukunci sa amma kai baka sani ba وهو لا يدري ذلك على الحديث مش بي سماع اما حكمين gabaki din sa gogagge ne saura minti dan eh sai na shi a rika bani notice ko so za mu tashi a darasi na nanawa na 17 ko sai mu tashi wa amma salif so da aka mai ka tubi na farko babban malami na biyu dalibin ilimi to mu yi kokari da Allah ko da tawali'u ya rika tilastawa mu rika itirafin mu daliban ilimi ne tunda nake karanta takaddu irin na Ibn Usaymin rahimahullah bin Bas rahimahullah har ga Allah ban taba ganin ran da wani a cikin su yace ana shaykhun shi shehi bane ko kuma aka ce ya fadilata shaykh ba ga jikin sa ya dan kada ba in suna ba su ce nahnu tullabul ilm sai su ce mu daliban ilimi ne abinda ke da muhimmanci duk darajar da ka kai na ilimi ka rika hakuri akan kai dalibin ilimi ne tawali'u yana da muhimmanci saboda haka muka koya a wurin malamin magabatanmu mun tashi gaban dattawa mun yi haddan qur'ani a tsangaya mun tafi karatun zaure duk inda ka ga akara ma sai ce almajridi almajridi akara maka almajridi Allah shi gafarta ma sai ce almajridi har ma muka dauka amsar cewa Allah shi gafarta malam amsa shine almajridi automatically saboda in kai karatu gaban masu ladabi ba ran da zaka yi da cewa kai malami ne magariyar tikewa shi ne mu daliban ilimi to anan zaka dakata yawan rubuta fadilatu shaykh a rika takaitawa yawan rubuta ash-shaykh a rika kwaban dalibai idan sun yi kai zama kai kana koya daliban kan tawali'u ko program kake online suka sa ma ash-shaykh wane shaykh wane kace a'a mu almajiran ilimi ne a koya wa dalibai tawali'u in baka koya musu ba yadda ka gudu a karatu baka yi graduating baka zama babban malami dalibin ka wani shi ma ka je zama babban malami sai kuma ya ta saka al'umma a cikin rudani Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kara mana ilimi mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara mana shiriya wannan